بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال هذا مؤلد ولا قال الحميس عشان ده بيرجع وتم الحجة شكرا تدو الآن اليوم ده بعند بقي وانده يريد شاد يا قوتن جون دوبي عشان ده ميلادية ana majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabu tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab muna cikin babi da malai ya kulla mana babu qaulillahi ta'ala wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masakhu la yaqulanna hadha li babi da yayi magana akan wato al'umma yanda suke mashi butulci ya musu ni'ima amma ko su danganta ma kansu ko su danganta ma wani matsayi da suke taka a wajen ubangiji ya sa dole ya ba su wani matsayi ya ba su wannan ni'ima din. To mun gama fassara wannan ayoyi da maganar malamai za mu shiga hadisin Abu Huraira. Mala cewa an Abi Huraira radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna thalathatan min bani Isra'ila abrasa wa aqra'a wa a'ma fa arada Allah an yabtaliyahum fa ba'atha ilayhim malakan fa ata al-abrasa fa qala ayyu shay'in uhibbu ilayka قال لون الحسن وجلد الحسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره فوضي لون الحسن وجلد الحسن قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني عن الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه قذره فأوضي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأوضي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس إلى آخر الحديث وأنا حديثي قال يا كامل في حديث متن يقول أخو وأنا قوة لي أقرأين إمد أمجد يماسو يمسا سيني أسي أغا زيت شوى النوم جربان أمجد يمسا قوة دي تباح شيني مزال لأي تباح من أباني hadisin Abu Huraira cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wasu guda uku daga cikin banu Isra'ila daya abras ne shine wanda yake kamar zabaya haka wanda yake yana da jikinsa albino haka ake ce masa turanci ba wa aqra da kuma wanda yake mai kora akai gashin sa saboda tsabar cuta ta ta cikin littalawa ta cinye kan baki daya da wanda yake wata ila balare ko ho ba yahudi wanda Allah ya musu ya laye nan gashi a ce saboda tsaba cuta kan ya cinye baki daya wanda ba karaman ayyu bane wa a'ma da kuma wanda yake wato makahu fa arada Allah an yabtaliyahu sai ubangiji ya nufa cinye musu jarabawa fa ba'atha ilayhim malakan sai ya aika musu mala'ika fa ata al-abrasa sai ya zuma wato wannan zabai din wanda yake da aibu a jikinsa fa qala sai ce ayi shay na habbu ilayka mai kafi so a rayuwanka qala lawlul hasan sai ce ina son launi mai kyau wa dillul hasan da kuma jiki mai kyau wa yadhhabu anni alladhi qad qadara an-nas bihi wa la abinda mutane ke kyankyami na saboda shi ya tafi qala fa masaha musi yanda rawa nan malaika ya shafe shi fa zahaba anhu qabruhu sai wannan wato kalantar nasa ya tafi فأعطي لون الحسن أكبر باش لوني بيكو وجلد الحسن لكم جكي بيكو قال فأي المال أحب إليك تولوكي أكبسوه قال يتي الإبل أو البقر فأتي لوكي أنت لوكي إذا تي لا أمي بكم واتو شالعي shakka Ishaq wannan Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha shine ya kokonto dalibi ne na dalibin Abu Huraira fa uqiya laqatul ushara sai aka bashi wato taguwa mai ciki wa qala barakallahu laka fiha Allah ta'ala ya maka albarka a wannan taguwa din yace masa sai masa addu'a qala قال فات الاقرع سي دي يزكي ما واتو شيني مثلن كاي وانا كي ايو اكاي مي كورا فقال اي شيء حب اليك يتي مي كفسو قال شعر حسن ابن لفسو شيني ديكي مي كيو واتو فس غاشي مي كيو فقال اي المال احب لا اقول لك يقول يا كاتب شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به wato ina son gashi mai kyau wannan abin da mutane suke kyamina saboda shi ya tabi fa masaha wannan da nace shafa kansa ya shafa shi fa zahaba anhu qabruhu sai wannan kazanta ta santa ta gushe masa wa wabi sha'ran hasana aka bashi gashi mai kyau fa qala fi aqtin bi shi ayyul mali uhibbu ilayka wa dukiya ka fuso qala al-baqar sai ce wato shalayi aw al-ibl ko kuma raquma wannan da yawo ne ko kwanto amma dai wa ta mutuwa abin da tambaya shine wato shanaye fa ubiya baqaratan hamila aka bashi wato dabba shanaye wato mai ciki qala barakallahu laka fiha sai masa addu'a yake Allah maka albarka a abin da Allah ya baka fa atal a'ma sai zo ma wato bakahu fa qala ayyu shay'in habbu ilayka yace me ka fi so kai ma qala yaradullahu ilayya basari Allah ya dawo min da idan mun da gani na fa ausira bihi nas sai un dinga ganin mutane da shi fa masahu fa wasahu sai taba shi ya shafe shi faradallahu ilayhi basara sai Allah ya dawo mishi da ganin sa qala fa ayyul mali uhibbu ilayka yace a cikin dukiya wanne ka fito qala al-ghanam sai ce timakai fa wani shata wani sai aka bashi wato tinkiya shi ba fa anta jahadan wa walada hada shikenan shi waɗancan guda biyu na farko su ma suka samu suka wato tarbiyyar wannan dabbobi har suka dinga hayayyafa wanda da haza shi ma wannan ya dinga tarbiyyar ta ya ci gaba da kiwata suka hayayyafa masa fa kana li hada walin min ibil shi wannan yana da wato wani garke ko wani magangara na raƙumi wani hada walin min al-baqara na kuma yana da wani magangara wani waje wani wadi wanda yake duk tada sai a wajen wani hada walin min al-ghanam wannan kuma yana da wato a wani wadi shi ma na tumakai qala sai yace kuma inda hu atal abrasa sai ya zama wato maka shi wannan al abras ne ثم اتى الابرص ثم انه اتى الابرص سيزوم شي wannan wannan wato zabayan fi surati a irin suran sa na farko surar sa ta farko shi ma malaika yazo masa azama yake wa hayati da kuma yayin hayar sa sura na jiki da kuma haya yayin kamannin sa fa qala rajul miskin sai ce mutum ne miskin wani mutum ne miskin wa ibn sabil kuma dan tafarki wato matafi qad yanqab adbiyal hibal fi safari duk wasu wato tabubba da zan samu in yi guzi da shi ya kai ni gida a tafiya don tawa da sun yanki fala bala zaniya ne yawon illa billahi ban da wani abinda wato zan iya dogaro da shi ya kai ni zuwa gida a yau dai sai Allah ta'ala tun ba daga sannan sai kai as'aluka billahi a baka launin al-hasan ina roƙonka da wannan wanda ya baka launi mai kyau a jikinka gashi ina gani والجد الحسن ده كما جيكي مي كاو والمال دوكيا بعيرا كبان واتو لاقومي دايا اتبلغ به في سفري وزي غزيره شي تفياتا فقال في تي الحقوق كثيره تي تو حقو كاد يزا دا يوا كا ونا دوكيه دكا غني ina da iyalai da yawa فقال له سيتي مسا كاني اعرفك كما كولا سانكا alam takun abrasa bi yaqduruka an-nas da tan kai ba wato zabaye bare mutane ke kekemunka faqiran talaka ba baka Allahul mala sai ubangiji ya baka dukiya faƙari sai ce a ina ma wa risu hazan ba da kabira an kabira ni na gaji wannan dukiyar ne kaka da kakanni faƙari sai ce in kunta kaziban in ƙarya kake yi fa sai raka Allahu ila ma kunta to Allah ya mai da kai abin da kai wato yanayin halinka na da ƙala sai ce wa atal aqra sai zo ma wato mai tura a kansa fi surati shi ma irin surata faƙala misla ma ƙala li hadha sai ya mishi irin shi ma abin da ya gaya ma wannan din ورد عليه مثل ما رد عليه هذا شيما wannan dai ne zakuma shima ya bashi amsa kutankutun amsan da shima ne wato shima ne koran ya bashi amsa kutankutun abinda wannan mai raquma din shi al-abras ya bashi amsa fa qala fi in kunta kadiban in ƙarya kake yi fa sayyaraka Allah ila ma kunta Allah ya mai da kai halinka da farko wa ta a'ba sai zuwa wato makamu fi sura shima a surar sa fa qala rajulun miskin sai ce wani mutum ne talaka wabin sabili kuma dan tafarki kadin kafa adiyar ibadu fi safar duk wani wato sababa na kudiri na tafiya ta sun yanke min fala bala daliya yawma illa billahi thumma bika banda wani kudiri a yau sai abinda ubangiji ya kaddaro ya bani sannan kuma kai ba sai kai abinda ubangiji zai kaddauta hanya ka bani as'aluka billahi radda alayka basaraka ina roƙonka da wanda ya dawo maka da ganinka shatan ka bani tinkiya daya aka ballaga da hafi safari wanda zan yi guziri da ita a tafiyarta qala fati qala kuntu a'ma yace tabbas da can ni makamu faradallahu alayya basari sai ubangiji ya dawo da ni ya dawo min da gani na fa kuma shi ita ka dauki abin da ka ga dama fa wallahi la ajhaduka yawma bi shay'in akhaftahu billah tunda ka ga bayan da ubangiji wallahi ni ba zan maka musun wani abu da ka dauke shi ba saboda Allah bayan ka ga bayan da shi فقال امسك ما لك يا رجليك انما ابتليتم ان درتكم فقد رضي الله عنك وبنجي يا يددك يا يدد ايتك وسك ما لا صاحب لك يا فشي ده wannan abukan naka guda biyu wato sai labarta mishi labarin akwai yan uwan shi guda biyu da aka musu irin wannan jarabawa su musu ci ba amma shi ya ci akhrajahu malaiti su biyu sun fitar da shi wato ya dafin bukhari da muslim wannan hadisi da makaranta hadisi mai tsawo hadisi ne wanda malai ce kuma yadda ce bukai da musu suka fitar da shi suna fitar da shi ta hanyar Abdurrahman ibn Abi Amra al-Ansari daga Abu Hurairah a ciki za mu ga yadda Allah ta'ala ya ba mu labarin kuma zan ya ba mu labarin wasu mutane guda uku wanda ubangiji ya jarabce su ubangiji ya jarabce su da ni'ima da ni'ima wato wannan kaga za mu iya fahimtar cewa shi ubangiji yana jarabtar mutane da dukiya da ni'ima da abin da suke so kamar da yake jarabce su da abin da ba sa so kawai jarabawa ba ita ce kawai a jarabce ka da wani abin da al-aqdaru al-mu'lima ba ana iya baka wasu al-aqdaru al-mahbuba wasu ubangiji wani abu da ubangiji zai kaddaro maka al-masa'ib al-mahbuba abin da kake so dukiya a gari za ka ci jarabawa kuma za ka ci ba duk abin da ubangiji ya ba mu jarabawa ce to anan sai ubangiji sai wannan yake ba mu labarin su waɗannan mutane Allah ta'ala ya tura musu mala'ika a surar dan adam shi kaga mala'ika yana iya canza kama da zama yana da surar dan adam sai dai anan za ku ga yana taba shi shikenan sai jikin sa ya dawo wannan ko shakka ba ka san ubangiji shi yawan da aikin shi mala'ika kawai dai ya taba wannan ba zai zama ya canza kama wani kamannin wani zuwa wani ba ba kamar mu ne da tantance muke da ko ta hayar zuwa ba haushi yana da wani yana da wani wata aƙida cewa in ya hada aljani zai ce mashi kawai ya bashi kuɗi to kaga aljani ba zai iya ba kuɗi ba ko ya canza kamallinka ka zama kyakkyawa wannan abin da ake kanta ta tsuniyoyi na sindirai da waye da sauransu duk da ba haka ba ne ba yadda za a yi wani wanda yake mahaluki na ubangiji ya ɗauko maka wani arziki da ubangiji bai ga dama ya baka ba ya baka to amma dai tunda dai ubangiji ya aiko shi sai aka samu sababi kwatankwacin abin da ya faru da mala'ika jibrilu da wa annabi isa maryam kaga shi ma wani abu yayi kawai sai ta samu da amma waye abu shine ubangiji to shine ana yake babu labarin waɗannan mutane guda biyu al-abras guda uku al-abras guda ɗaya shine mai aini a jiki kamar mu abin da muke kira zabiya mutane da yawa galibi suna yi masa wani gani kai ko kuma suna da yankyamin sa in yara ne kada ma san gashi su kuka su gudu su sai kuma wanda ke da al-aqra wanda ke da kora akai kansa duk ya cinye su tsabar cuta duk daga kuraje da ya cinye babu gashi ba kiyar sai kuma makamu a cikin nan malamai suka tattaunawa sun su uku nan wane ne ubangiji wato ya fi jarabtar shi da jarabawa a cikin guda uku nan tsakanin makawo da shi wanda aka ba shi jiki shi wanda aka ba shi jiki komai zai iya yi ba da wani ba bambanci a kare shi da duk wani mai wannan duk abin da mutane ke yi shi ma zabe zai iya yi saboda aibin shi aibi ne a jiki ba wai aibi ne a cikin jikin ba ko kuma fata shi ko kuma wato yanayin ƙarfinsa ko wani abu shi zai iya yi al'akara to shi ma dai wannan dai aibi ne dai ƙwarai da gaske amma wanda aka mashi kusan mutuwa tsaye shi ne a yi makawo ƙalu za a za a makawo kusan an haramta mashi makawo an haramta mashi ganin shi baki ɗaya to shi kaga yadda ubangiji ya zama ya sanya baya ganin komi ba ƙaramin jarabawa ce ya zama a ce mutum baya ganin duk abin da mutane ke gani to amma su wannan duk suna duk wani abin da mutane ke iya yi suna iya yi su ma to wannan shi yasa malamai da yawa suke cewa to anan gaskiya makawo ya fi su ganin jarabawa amma kuma cikin abin da zai baka mamaki sai ya zama shi ko ya fi su godewa da sai ubangiji ya jarabce su a aka ji wurin mala'ika a mala'ika ji wurin ɗaya daga cikinsu na farko sai ya tambaye shi me kake so ya ce jiki mai kyau ana taɓa shi nan da jiki ya zama mai kyau aka tambaye shi da dukiyar da ya fi so to shi a ran rawun sai ya yi kwankwanto ko ya ce ko dai ya ce al'ibri ko al-baqar ko ya ce shanaye ko kuma raƙuma wannan ya ce shakka ishaq ishaq shi ne ishaq ibn abdullahi ibn abi talha shi ne ya kwankwanto a nan amma dai siyakin hadisin yana nuna cewa tunda ubangiji ya ba su abin da suke so ne ai siyakin hadisin yana nuna cewa na farko al'amuran abin da tambaya shi ne al'ibri raƙuma na biyun kuma shi ne al-baqar tunda dai shi aka ba shi to shi a nan da aka ba su wannan wato arzikin sai kuma shi wannan mala'ikan sai ya zo masu a yanayin sura ko wannan su ya duba abrar a surar abrar ya duba al-aqra salatu al-aqra a surar sa ya duba shi ma al-a'ma ala surati as-sadiqa saboda ya jarabce su shi wanda an ce an bashi naqatul ushara ita ce naqatul hamil wacce take da ciki shi kuma wato albar wanda aka bashi shi ma aka ce an bashi wanda suke da ciki shi ma shana sabuwar aka bashi to kowane dai ya zo daga baya ya fa'anta da hada wa wannan da hada al-intaj a raquma da kuma wato da shanaye shine kamar wato ungon zoma mutum ya zama yana kiwon dabba sannan za ta yi za ta haihu kuma ya taimaka mata shine wanda ya yi al-intaj a madabobi kamar mu a Hausa muna ce a kanin mu da mutane to za ka kira algonzoma da na cikin alƙabir mai karɓar haihuwa to shi ma wannan sai daga karɓar haihuwa daga abin da dabbobi suke haifa masa shi kuma a taulid kuma shi ma shi ne wato ya zama dabbar ka tunkiyar ka ko afiya za ta haihu ka dinga karɓa tana kiwon ta ka dinga karɓar haihuwa ɗin to kowanne aka ce sai suka haifa masa sannan sai daga baya sai ya zo wani waɗannan mutane a irin surarsu ya zo na farko ya ce masa irin kafa'at biyal hibal fi safari wato duk wasu hanyoyin arziki al-hibal jami'a al-habl jami'a al-habl shine igiya kuma kaga kasan tana hada tsakanin wannan da can nan da can ne kamar wani sanadiya to shine abin da yake magana duk wani sanadiya da zan samu yanzu ba ni wani ban da shi sai dai na dogara ga Allah sannan kuma abin da kai za ka yi mu ubangiji ya ga dama ta hanyar ka sai ya faɗa mishi haka yanzu al-hibal jami'in al-habl akwai wasu daga cikin marwaja da suka ce al-hiyal shine jami'i na hila wato duk wasu zuba ta ta yanke mu duk da barbar sun yanke mu shine al-hila in yace in kace in kaba adbiya al-hiyal kana ga dai wani da barbar sun yanke maka al-hadid ibn hada yana cewa akwai wanda suka cewa in kaba adbiya al-jibal to mai yake cewa wannan duk ba daidai ne ba wannan kamar kuskure suka yi su marwaja wanda suka kawo wannan masu rubutu ne na wasu daga cikin ruwatu na al-bukhari to haka dai aka ci gaba aka tafi wurin waɗanda suka ce wato hakoki da yawa kamar dai yadda ko a yanzu aka haya mu haka mutane ke faɗa in ka ce musu su maka waya alheri sai su ce ai hakoki ne da yawa sannan kuma sai suka danganta abin nasu da sun gada kamar yadda muka faɗa muka ce dama uwaye ne maka ni'ima to akwai abu biyu masu hatsarin gaske kakka dinga ubangiji shi abu na farko ka dinga danganta wannan ni'imar da ubangiji ya baka zuwa ga kokarin ka ba wa ubangiji ya baka ba kawai kace kai an baka ne saboda wani ilimi da kake da shi saboda zafin neman ka to wannan ka shirya rigima da ubangiji in abin ya zauna a zuciya sosai zai iya zama ya hatsari idan mutum yana ganin cewa shi kokarin nashi shine asalin mai bayarwa tsin kokari kuma shine asalin mai hadawa to wannan fita ne daga musulunci saboda yanzu ya tarayya ya tara ubangiji da kokarinsa wajen ubangiji yana ni'ima shi ma cin kokarin nasu shi ce ba shi ni'ima wannan kuma fita ne daga musulunci kaman kwarki da daga a office wani yake nuna mun wani wawan an ce mawaki ne ko wani ne wani wawa haka dan a media haka ya fito yana cewa duk addu'o'i da fada mutane ke aje da addu'a ba a taba ji ba za a taba ji ba ba ku bata haku lokaci Allah bane amsa wannan ba ku je wani harabe kuna ko kuna aiki ake kawai aiki ake haka da shi bisa addini ba kawai wannan shi irin da za a mata wannan bisa addini ba shi yake fada wannan magana amma idan da sa addini yazo mu fada wannan magana ai hatsari imanin da zai zuwa akwai hatsari saboda in ka ce ka danganta ma shi ni'imar zuwa kokarin ka kawai to tambayar da za a maka kai yanzu wannan kokarin kana jin cewa kawai ubangiji ba roshi a ciki wannan abu ba ciki ba roshi a ciki wannan ni'imar da ya baka kokarin nan kawai shi ya je zo kuma maka abu idan kai cewa tun daga farko har ƙarshe kokarin ka ne kawai to na fara da musulunci in aka mutum bayani in kuma ya rika ganin cewa a amma dai wato shi kokarin shi shine sanadiyya to shikenan wannan sanadiyya da yace yanzu da sauran imaninsa to amma idan ya zama ya kamfara a zuciyarsa ya zama dangurgu yayin da yake magana ba samu kuɗi shi ya ba dai da kawo insha Allah a ci rayuwarsa baki da kamusansa shi bai cika kawo ba da kai magana insha Allah zai ji to ai wannan insha Allah dai to wannan shi ba da hatsarin ba sai dai ya yi shi ba sai dai ci ba saboda bai ladan cikin wannan yake musulunci saboda shi da ta'alluq ala sabab shi ba yubdi ila shirk mutum ya zama zuciyar tara ta yi baki daya kowace da sanadiyya yana ganin cewa an ba shi kawai ya riga bambance inda wannan abu to ya riga samu to wanda yake fara da shi sai ya fara musulunci shi ba kamar wanda dai zai ga cewa idan ba shi fasara nan to kawai shi yana nan yana nan cikin aminci kawai tunda ba shi fasara da kuɗi zai ci samu kaza da ranar ba shi fasara da to zai ga cewa ba zai ƙara wani albarka a rayuwarsa ba to wannan kaga matsala ce na aqida wannan matsala ce a aqida dole ka cewa ubangiji shi ke baka bakin da ya tsaga maka shi zai baka da ba yanzu ka ko ba ya baka haka ne wani mai mulki kai cewa a kawai ai kai wayan ne shi ne kawai shi ne in yanzu kawai gyara in bai zo ba ba wani magana gyara kai tai a samu gyara ban ba ta hanyar wada ba to wanda kaga zai shiga ne shi horo ubangiji a babu tawhidi to wanda shi ma Allah babu haka yake in dai ni'ima ce ko da kaya da sanadiyya amma shi bai cika ambata sanadiyyan ba in aka ambata sanadiyyan ba sai ya rashe baci to wanda ana jin tsoro kai fuskin musulunci sabani wata da farko shi ne ce ma shi sanadiyya ke ba shi to ne ba ba fitar da musulunci amma idan misali kai yana ganin wannan abu sanadi ne amma yakan ce insha Allah to wannan ba abu ne fi wannan sanadiyya da ba nan ubangiji ya sanya akwai sanadiyya ko mi ubangiji ya sanya mishi sanadiyya Allah kyauta to shi ne aka tafi suka ce wato mu mun gada ne abu da yake kawo shirka shi ba wajen ni'ima shi ne mutum ya danganta abin zuwa ga matsayinsa wajen ubangiji matsayinsa kaga na farko shi ya danganta abin zuwa ga kokarinsa ne yana ganin kokarin da yake yi kawai shi ne ya sa ubangiji ya ba shi ko kuma shi ne ya sa ne ya samu ba dai ko ubangiji shi ya ba shi ko ba shi ya ba shi ba irin dai wanda suke yan wato masu dogaro da sanadiyya da kawai zaka shi ya yarda ubangiji ke bayarwa amma kuma yana nuna cewa ai sai da matsayi ne wajen ubangiji saboda mu din idan yana magana saboda shi ta kawansa saboda da kafa da yake ba ubangiji saboda shawar kuma da yake ubangiji da addu'a da yake yi wannan babu ne fi amma sai yake gane cewa wani matsayi ne yake ya taka a wajen ubangiji da ubangiji ba zai iya ma hana shi ba to wannan kaga shi ba wato hatsarin gaske da yake da sha imani ko annabawan Allah kun yi da kokari Allah ta'ala baya ba suka yi addu'a wani lokaci ya ba su lokaci ki ba su saboda yana musu cewa yana yin abin sa ne ba wannan yanda da hikima su zartar babu wani da zai ce wai kawai saboda shi matsayinsa a wajen ubangiji da ka ko yana so ko ubangiji yana so ko baya so tunda ya riga ya saya mashi babu wani ma'ana shi a duniya ko babu shi a lahira ba shi a ko'ina ba wani da zai ce wai zai zo ya ba ubangiji tilas sai ya bashi to idan mutum ya ce wai saboda matsayinsa ne wajen ubangiji Ubangiji ya bashi kaza, to shi ma wannan ibada tana da hatsarin gaske. Yana da hatsari, Allah ta Allah ya kyauta, Allah ya tsare mu. To wanda kaga su a nan sai suka yi abu na uku, shi ne sai suka danganta ba dukiyar da suka samu, cewa sun gaji da kaka da kakanni. Suka yi ƙarya kuma suka ce har kuma kasu yawa, wannan zai kamar yadda masu kuɗi suka koma suna yin, masu kuɗi suke galibi kawo uzuri in ba su yi alheri. Wannan abubuwan da suka faɗa yana da sun kafuta, to a zahiri dai bai yadda sun kafuta, saboda abin da suka faɗa ƙarya suka yi, in ba su hata ƙaryan ba. Suka ce wato haƙoƙa na da yawa a kaza kaza, wannan duk bai zama sun fita kafuta, sun kafuta sun kafuta ba, tunda wani abu ne suka faɗa na ƙarya. Mutum baya da baya idan ya yi Allah ƙarya kai tsaye ka ce ya fi musulunci, sai idan yana halattawa. To sai dai yawan yi ɗin zai sanya daga baya mutum ya halatta. Yawan yi zai sa mutum ya halatta. Kamar in ya ce ne Ubangiji ya ba shi saboda matsayinsa. To cewa da ya fi saboda matsayinsa. Idan wannan ya zayu ya kuma yana ma Ubangiji tarafu'i, yana ganin shi yana da wani matsayi da girma wajen Ubangiji, to wannan abin da ake gudun masa shi ne kada zai faɗa cikin kufrul iba'i wal istikbar, ya faɗa wato kafirci da irin na shaitan, ya riga ganin cewa wato yana da wani ƙafafa wajen Ubangiji ne, yana ganin in ya ce Ubangiji ya yi kaza to haka zai yi. Za ka ga da yawa sun faɗa da irin wannan gaigayin ga Ubangiji ko mala'ikunsa, su ce Ubangiji ko bai yi abu ba, idan shi yanzu zai zo ya ce ya raka tsawa kawai da sai an yi, ya raka mala'ikun tsawa sai an yi, ko kuma za a yi wani azaba su ce ba za a yi ba. To wannan ka ga rashin sanin Ubangiji ne, kuma hatsarin gaske ne wani daga cikin mutum ya riga ga Ubangiji irin wannan maganar. Saboda wannan zai bayi zuwa mai tarafu'i, ya je wato ya ɗaga hancinsa ga Ubangiji, to kuma in aka yi aka sama ka toshe ce na kuma sai wato kuma abu ya zama irana ce. Aka ce an je shi wajen makamu, makamu ya ce shi babu wani abin da zai yi ya hana shi wannan bawan Allah, duk wani arzikin da Ubangiji ya bashi, shi duk abin da yake so ya ɗi ba to ya ɗi ba. Ubangiji ya kashe wannan wanda yake gaya musu cewa dama jarabawa ce Ubangiji ya wuce, su uku duka jarabawa ce. A nan akwai abin lura a nan, shi ne wato ni'imar da Ubangiji ya musu, shi ya gode, tun ce godiya, godiya ita ce kawai mai sai da baki. Akwai mace tsakani alhamdu kirari da kuma yabo da kai Ubangiji da kuma shukuru godiya. Shi a shukuru a wajen malamai shi ne ka yarda da ni'imar da aka baka, an baka wata ni'ima ce, to kuma kamar da ka yarda da ni'imar da shi ne wanda ya maka ni'imar ya yi maka Ubangiji kenan, wanda wannan kuma ana son a ga shi a aikace da abu gurce da kuma wato a magance ta aikinka, a ga ka rufina ma Ubangijin, ka jayi zuwa ga abin da Ubangiji yake so, kuma ka koma kana son sa kullun soyayya. To wannan shi ne shukuru, shi din da za a yi kawo shukuru, to shi aiki ne, dole sai mutum ya yi aiki. Shi kuma alhamdu shi ne ka tabbatar wa Ubangiji sabobin kamala, ya yi maka ni'ima ko ya maka bari, ka tabbatar masa da mai bada kuɗi, ko da kai ne ta ba kuɗin ba, to ka tabbatar cewa sifan bayar da kuɗi sifan sace, wanda sifan ta kamala ta wadata mutane, ko da kai bai wadata ka ba, to kai ka tabbatar masa wannan sifan, ka ce kuma ya cancanta a yare shi a girma bashi saboda wannan sifan, wannan shi da alhamdu. Amma shi a shukuru ya maka wani abu ne, ya halice ka, to kaga cikuici shi ne ka bauta masa, ya baka iska ka shaka, to kaka masa mutunci, ya baka iyayenka, ya baka yara, ya yi waye, to kaka ƙetar haddinsa ta hanyar wannan baiwa da Ubangiji ya baka, wannan shi ne a shukuru. Shi kuma alhamdu shi ne ka tabbatar wa Ubangiji suka sumufi na kamala, kana mai yabansa. To ma da yake fihi masail, a ce wannan akwai matsaloli. Matsalar farko tafsirul aya, fasara wannan aya, fasara ayar da muka wala ina zaqana wa rahmatan min lahi ba'da barra amma satu la yaqulan hadha li, zai ce wannan ni'imar da ana samu wannan tawa ce, wannan lamu liftisas ake kiranta, wato yana nuna wato za ka ji ne ta cancanta da kuma wato ko yi daga aiki na ko da matsayi na, wannan shine hadha li. Shi yasa ya kawo magana su Mujahid da Ibn Abbas, ya kuma kawo magana su Qatada, duka wannan yana koma zuwa gaba daya, ko dai ya danganta abu zuwa kokarinsa, yana ganin Ubangiji ba wani kokari da yayi, to wannan kuma matsala ce, ko kuma ya danganta abin zuwa ga matsayinsa da yake da shi wajen Ubangiji, yana ganin ba wanda Ubangiji ya bashi, wato shi ma saboda rashin matsayinsa ne ba shi da matsayi, yana ganin wani ne ya yi kuɗi to ya je wurin Ubangiji ya da shi ma yana da kusinansa, kai kuma da baka yi kuɗi ba yana ganin kai akwai abin da kake wa Ubangiji ne shi ne ba ka ba. To wannan rashin fahimtar Ubangiji ne, Ubangiji ba a kan wannan yake, ba a kan wato soyayyarsa yake ba da dukiya ba, galibi yana ba dukiya ne ga wanda yake sai jaraba, yana iya ba maƙiyi dukiya, yana iya ba wato masoyi dukiya, don yana iya wajen in ya ba masoyi dukiya in kyauta da amfani da dukiyar shi kenan sai samu lada. In kuma ya ba maƙiyi dukiya shi kuma bai kyauta da amfani da dukiyar ba, to kuma sai samu zulubi. Ku zuwa ku gani daga cikin arziki mu da muke ɗauka arziki, ai daga cikin arziki akwai tsawon shekaru, amma ubangiji ya ɗauka wannan kyautar baki ɗaya ba shi ɗan. Sannan kuma ubangiji Allah ya ba shi ɗan ne matsiyaci ba. Ya ba shi dakaru za su yau sai hidima, sai ya ba shi dakaru, sannan kuma ya ba shi abin duniya, tunda duk ruwa yana da kake mutum yana da wato wani bawa yana da wasu masu shi hidima kake ba shi da abin duniya, shi ba yana ba shi wani abu, ko mana ko shaidanu ba ka dai lahira. Ai cewa na fi isan ta a ba abu na yi ba abu wa ba na ga da'atun da bi ajjalta da gadi, dukkan mu ji dadin juna, idan idan za su ji dadin juna ba bi iya ji dadin wanda ake bi, wanda ake bi jari wanda a dole sai in ga da abu da zai bayar. Sau da haka ku shakka babu shi ɗan an jarabta shi, an jarabta shi da shi kansa abin hali da kuma tsawon shekaru, amma kaga wannan bai sa ya zama wani ubangiji na sansa ba. Sau da haka dan ubangiji ya ba ka wasu abubuwa, to wannan alama ko da kaga alama ce wannan ba dole yanzu ba alama ce wajen ubangiji da ke nuna cikin sanka ba, sai in ka yi aiki dole ka kyauta tashi, to wannan shi ne zama mutum ya fi jarabawa. بعد فيه مسائل سوى ذلك مسائل تفسير الآية الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي ما معنى لا يقولن هذا لي وأن تعوتي شيء ممكن تقول يا دمك تعزوا وقد تقول يا دمك تعزوا قبل أي سوى تقول بيجي الثالثة فتنسى ما معنى قوله الثالثة وتنأوكم مسائل تأوكم ما معنى قولي ليه معنى فتنسى إنما أتت على علم عندي وبيجي يا بان وانا نوتي شيء قامل كي نصور وانا إني نكري شيء وانا علم عندي شيء يقاوم وانا شيء أبايا a ko ne yana magana cewa saboda sanin yanda ake neman kuɗi da yayi, saboda ai yaje yayi kusa-kusai ne waje kaza yaje kaza shi business ya karanta yana da kusa-kusai kaza kaza kaza, saboda ba shi kawo shi kuɗi, to wanda kaga duk wanda wato rashin sanin Allah ne, in za ka kawo duk kaje ka yi kusa-kusai ka kawo ubangiji ba da tukuna ai ya ka kawo baskila sai to kwana da muke wasa ne eh ka kawo kwana ka amma kuma kafara ubangiji ba ne tukuna, saboda ai akwai da zai kwana yana yi amma ubangiji duk da mishi kwalwa. Akwai da ya kwaya ya karatu in za ku ga kowane a sadin su zai iya tunan wani da aka samu sani yana kwanan bishiya yana hawa saman siyasa ya kwana, sai ya zo za a yi jarabawa ko wani zuwa ya wallaka sai a zara wani ya zuru ti a ƙasa wai na ya kwana shi sau da aka karatu in aje kuma ya kasa mita ba a zaka ya kasa shi kaga a ce akwai wato bayan ubangiji, akwai bayan ubangiji yadda kai dai da ƙoƙarin ka a baka ubangiji dole sai ya buɗe maka. Dole sai ya buɗe maka wanda mutum muna gani a ɓangaren addini, ilimin addini ya da wani abu, ilimin addini bayan mutum ya yi karatu to akwai tawfiki kuma musamman mun yi yana ba da fatawa, to galibi fatawa tawfiki ne, galibi fatawa samun dacewa a fatawa tawfiki ne ubangiji ne, duk wani wanda yake duk wani malami wanda za ka same shi mutum ne wanda ana ɗan zarginsa da wasu wani duniyaci haka sai ka samu a cikin fatawar sa ana gane haka, wannan ba ce a ji a nuna malamai kallon ƙurin ba, amma dai muna faɗa abinda malamai ke faɗa ne, ana cewa shakawtu ila wa ta'in su wa himbi wa shadani ila tarkil ba'asi wa akhbarani anna al-ilma nur wa nur Allah la yuhda li 'asi, yayi malamin sa wato yayi malamin sa wa koka masa akan cewa haddasa da rawa zuwa ilmu addini haske ne hasin ubangiji baya babu mai sabon Allah, to galibin al'amari duk wani wanda ka ga wato yana gargar harkokin fatawarsa da neman iliminsa ubangiji in ka an ji addu'a sai ka samu a kusa abubuwa da ko ne wajen ikhlasi ko wajen ya dan sauka layi haka yana sa ya faranta ma wasu rai sai an samu da fatawarsa, to galibi ko malamai wanda za ka gani su kuma aikinsu shi ne suna kallon ubangiji ne, za ka ga ubangiji ya kin samu tawfiki a baki kaga wani ya ba da fatawa kawai kaga wani lokaci ba sai bayan wasu shekaru ba da zai kaga abin da ta faɗa na ta bayyana har nawa yanzu za ku ga yayin da abu zai je fara a Najeriya ku ga mutane sun je sun ɗauko magana ba jafa har yanzu ba kana tsara ba za mu sai kaga har yanzu Najeriya da ake ciki ita ce da yake ƙara fara shekara ta kullum da rasuwarsa za ka gane ba da zani zani haka a ji a ɗauko maganar sa kamar yau ya faɗa kamar abin da ya faru ne yau ɗin da yanzu yake faɗa ke sai da ji labari ba wani abu ne illa lokacin da ake faɗa yarda da gaskiya da kuma yi don Allah ubangiji sai ya sanya gaskiya a bakinka amma duk wanda ya zama ko a bangaren malanta ne zama aikinsa ke nan ba yi dan Allah ba ni'imar da Ubangiji ya yi masa na ilimi yayi wasarare da ita to sai Ubangiji ya sanya mashi wato zafiya a harshensa zaka samu yana bada wasu abubuwa wasu maganganu wanda da zarar ya faɗa ka ji kamar ka haɗa ƙasa ka binne kanka sannan ka duk sha'ani ni'ima duk ni'ima da Ubangiji ya yi Ubangiji ya faɗi cewa duk ni'imar da ya yi sai ya tambaya kuma da tus'alun da yawma idin ayin na'i ya rantsuwa ya ce wallahi kuma sai an tambaye ku akan ni'imomi da aka muku wanda an jinsi ni'ima ake magana duk wata ni'ima ni'imar yara ni'imar wato ilimi ni'imar kuɗi ni'imar influence akwai wanda za ka shi ba shi da kuɗi amma akwai tasiri ya yi magana sai an ji ana girmama shi ni'imar kwarci da Ubangiji ya baka ni'ima ni'imomi dai da yawa to wannan in ka fahimci kada wani ni'ima akwai wanda ya ba shi ni'imar addu'a akwai wanda Ubangiji ya ba shi ni'imar addu'a kwarai da gaske za ka ga shi da rariga ya addu'a yanzu ya addu'a yanzu nan kafin ku tashi za ka ga addu'a shi ta cika wanda galibi wanda daga gaskiya suna da wannan ni'imar sai ne gore wasu na faɗa su ba su ka faɗa ba ba bane ba sai suna da yamma takassubi da wannan abu za ka galibi suka faɗa ba amma ne ko mun ba nan ba musamman ba su kiran sunaye ba akwai wanda muka san cewa wallahi inda suka daga hannu suka addu'a Ubangiji na karba Ubangiji na karba to kuma banda wannan mutum ya fahimci duk wannan ni'imar da Ubangiji ya masa to shikenan sai ya gode ma Ubangiji kar ya ga kamar wayansa ne ba wayan wani abu a danganta ma Ubangiji aikin da ya maka tukuna sannan kuma idan akwai wani abu da kake cewa shine zai jawo maka wannan abun sanadiyya ka iya faɗa misali ka ce wataƙila ikhlasin ka wataƙila san alkhairin ka wataƙila lokacin da kake neman wannan arzikin ka yi ta nema ka yi bidan ka bi kulubu ka bi sako ka yi kaza wanda duk kana iya faɗa haka daga baya amma kar ka raba aikin ka kenan kullun ka faɗa wahalan ka ba za ka faɗi abin da Ubangiji ya maka ba wannan sai abu ya zama ya lalace Allah ya kyauta sai abu na hudu bala yace masala ta hudu ba fi hadhihi alqissa al'ajiba min al'ibar al'azima abin da ke cikin wannan kissa na wato abubuwa masu ban mamaki na izina wannan abubuwa wannan kissa da muka karanta hadisin nan mai tsawo akwai abubuwa masu jan hankali na farko dai akwai yanda manzala yakan bada labarin gaibi manzala yakan bada labarin gaibin abin da ya faru a baya ko a gaba amma wanda yana nuna cewa gaibi ne ya sani istiqlalan kamar yadda wasu ke faɗa wani istiqlalan wato shi a karan kansa ba tare da ya maida abin zuwa ga wurin Ubangiji ba a'a wanda in ka faɗa ka kaita Qur'ani aka ce shi manzo Allah din ya faɗa cewa qul ilmu inda rabbi ba an tambaye shi abubuwa ba ce ilimin abu na wani Ubangiji na an tambaye shi wani abu kuma ya ce masa qul la ilaha illa samawati wal ardi ghaiba illa Allah ka ce musu ba wanda ya san gaibi sai Allah ya kuma kara fara kun inda Allah inda ilmu sa'a wa yuzil ghaita wa ya'lam ma fil arham wannan da ayoyi ne wanda Ubangiji ya faɗi cewa magana bisan gaibi amma magana ya san gaibi ne muqayyad wanda Ubangiji ya bashi labari ya kan san wasu abubuwa kuma bai sani ba to gaibi da magana aka sanar da shi to ya kan bada labari bada Allah kafin kowa alkiyama an yana mishi halin kafin kowa wato ga Allah an yana mishi halin mutanansa akwai lokacin da aka mishi kamar zumi aka matso mishi da mutane duniyar baki daya ya ga halin yar idani musulunci zai kai idani ba zai kai ba duk wanda mun kuma mutane shi da ke da alaka da wannan to haka a baya ma ana gaya mishi wani abin da ya faru sai kuma daga cikin fa'ida na gaba na hadisi shi ne mala'iku suna iya wato yin sura zuwa ɗan adam wani Ubangiji da ya makana musu jikinsu jiki ne jismun latifu ne nurani kamar yadda su kuma wato aljanni su kuma jismun latifu ne nari su wannan wuta wadda ta haske galibi wadda abubuwa kuma su ba su da shak sosai suna iya yanayin shakun yanda suka ga dama sai su zama Ubangiji ya sanya wasu suna da yanayin da za su iya juyawa su zama ƴan adam sai na gaba shi ne wato gargaɗi zuwa ga wato kafuce mai iman Ubangiji da kuma mutum ya zalunci tawalu tare da Ubangiji duk abin da Ubangiji ya baka to kar ka zama kana kallon abin a matsayin wani kokarin ka ne daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da hadisi zuwa cikin as-sahih hadisin al-a'raf daga Abu Huraira manzo Allah yake cewa in za ka in ka kalle wani wanda yake ka ni'ima a saman ka ko wani mai kuɗi to kai wani sai daga dan ka ji alama ka da baka rubu to kai sai ka kalli wanda ke goje kasanka wanda ko da na ake yi godiya gaskiya duk wanda baya haka tafi da yi godiya ba in dai wai da zara yana neman kuɗi shi ake sake dan gani yake shi bai ma fara ba yana kallon irin su dangote misali shi yana ganin to ga dangote shi ce zai huta kullum ake sake dan kallon dangote shi zai ga wanda su waye ya fi kuɗi ba to wanda ka tafi da yi godiya ba wanda duk bai irin wannan in dai ka saba za ka kalla to ba za ka iya godiya Allah ba Allah godiya ba saboda in ka kalla saboda ka ga wanda yake ka saboda ai dai ba ka saba ba sai ka kalla wanda yake ne kido ne in da dai yau yana kuɗi ba za ka kalle shi ba kawai ka kalla saba ka kalla wanda yake ne wanda yake ne ka to shi ne magana san san ba sai hadisi ke cewa idan da bara alaikum ila maqdira alayhi bil mal wal khalq idan ɗayan ku ya kalli wanda aka fifita shi a kan shi a dukiya ko kuma a halittarsa kal yanzu ila man huwa asfala min wujuhi kalla zuwa ga wanda yake kasa da shi mimma fadilahu alayhi akan wanda shi kuma Allah ya fita shi akan sa yanzu misali idan Allah ta'ala yayi ka talaka ne kar ka kalle mai kuɗi ka kalle kuma wanda kai Allah wanda shi kuma Allah ya bashi lafiya ba kaga ka fi shi Allah ya bashi lafiya ka Allah baka lafiya da nan abinci da kake ci dai 3 square meal kawai dai babu daba dai sai dai duwaki to ba wannan kaga ba zaka daka na kana makana ba kullun ba sai kada su waye wanda ba su lafiya in kuma ba ka da lafiya ne kai kwanciya kake kana tashi ko ni kana yi da kanka shi kuma wani sai an baka wani numfashin ba sai an sa masa numfashin din da muke gani muna rainawa ba za ka san amfaninsa ba sai lokacin da ka je asibiti aka ce maka oxygen ake sa ma mutum ka ji na ta tafi iyawa ake yi ba za ka san amfanin da kura take yi kullum ba ta da biya ba sai wanda aka je ana mashi wannan dialysis din ake mata to kullun ka kalli wanda ubangiji ya ce shi da jarabawa wasu wacce ta kai ta fita ka to ai ubangiji a nan ne zaka ubangiji godiya shi sa a tsar waya a wannan na Abu Sari daga Abu Hurairah cewa huwa ajru Allah tazdiru ni'mat Allah shi ne ya fi cancanta ya zama muku raina riba da ubangiji ya muku ba idan ba abin da ubangiji ya baka sai wannan iskan da kake shaka to ai ya maka akwai waya wanda yake da ba a ce da ɗan rauni ibn Hibban ya kawo ta riwaya da ake danganta ta zuwa ga Abu Qilaba can ƙarshen rayuwarsa babban malami ne wannan babban malami daga cikin tabi'ai ana faɗa cewa ƙarshen rayuwarsa sai ya sami wata jaraba wanda ba a iya komai kuma yana cikin daji ba sai wani wanda ya ɗansa ko jikansa ne ma ba a iya komi a rayuwarsa ba abin da ke amfani da sai harshensa ba shi harshen nasa ya ci gaba da zikirin Ubangiji shi dan kuma daga fita ya je yayi mushi hidima kuma bai dawo ba sai shi wannan bawa Allah ya zo ya same shi yana da zikirin Ubangiji yana cewa Ubangiji ko ba zan iya gode maka ni'imar da kai mun a rayuwa ba sai yake ga to kai wannan za ka da wata ni'ima da a zahiri da aka baka da shi saboda duk jikinka ba shi motsi sai har shakka wannan wata ni'ima ce Ubangiji ya baka sai Ubangiji ya ƙara faɗa cewa to ko Ubangiji shi yake ne yayi ya rike ni ya halaka ni ba zan iya gode masa ni'imar da Ubangiji ya mun ba to ai kullun ya masa ni'ima da yawa na farko ni'imar ma yana cikin jarba kuma yana iya gode wa Ubangiji ai wannan ni'ima ce sai da kuma ga wanda ya tsaya Abu Qilaba aljarmi babban malami ne ya dai ta dalibai wannan ba dai malamai sa tattaunawa kanta amma in ma ta tabbata ga wanda ta dalibai irin sa ya daba yayi abin da yake bukata da yazo kuma a daji ko Ubangiji kuma bai sanya ya samu gurbin kwakwalwa bai ci gaba da kiran Ubangiji a haka wannan ya ba karamin ni'ima wacce Ubangiji ya mishi sannan kuma maganar da yake yi biya yi kadara duk ni'imar da yake sha duk ba a masa ba to magana ba da yake ba to kuma iska da yake shaka ba ba wanda ta bi ta ba Ubangiji waɗannan abubuwa sannan kawai waɗannan abubuwan da su da su ne ake iya wato mutum yake iya gode ma ni'ima amma mutum ɗan ce zai kalli abin da aka ba wa to ba yanzu Allah godiya kuma to ba in duk yanzu mutum ya ce shi yanzu duk shi ne kamar baya a cikin ɗan adam to ya kalli kuma ni'ima da kuma da fifita shi da aka yi a kan sauran halittun wannan Ubangiji ya yi duk wani ɗan adam sai ka ga in ka haɗa shi sauran halittu sai ka ga shi shi ma halittarsa halitta ce mai kyau wanda ita kanta wannan ni'imar a nema ce wanda mutum zai iya biya ba Ubangiji sanya ka ahsanta qawi ya daidaita ka mafi kyawun daidaitawa to wannan shi ne ba ne mana wannan bani sannan kuma a cikin hadisin akwai ibnu sahabbatin cewa ana iya tuna mutum wani halinsa mummuna da yake a baya saboda a tuna mishi cewa ya gode wa Allah ba wajen a mishi gode ba, ba kuma dan a mishi alfahari ba, a dan a nuna mishi cewa ka riga gode ma Allah ba a rayuwarka. Da can ba ubangiji ba kai kaza ne ba, ubangiji ya banka ba mun ce wannan intidadin kuma zalla ayyu ya taɓa mu ansarawa haka intidan ne, amma wanda yake ana son su ai tawjihin su ne a dawo da su su fahimci ne wanda ubangiji ya musu godiya. Da can ba ba bakti ne kuma ubangiji ya shaida ku ta hanya da kaga wanda ai wani abu ne wanda yake mazala yake musu imtinani, amma imtinani ma ubangiji ake ba, ana kira musu ibar ubangiji ne akan su. To shi ma yanzu wannan da yake cewa da can ba kai ba kamo bane, da can ba kai al'abra bane, da can ba kai al'akra bane, ubangiji ya dawo da iman kaza wanda ka gani tunda wasu ake yi dan wato su ji su gode. Sannan kuma a ciki akwai tsawa akan mutum ya dinga yin ruwa, ruwa ba ta da kyau, a ruwa ya zama har daga dan mamu tun yi kowai yana ubangiji ruwa, ubangiji ya ba shi saboda ya jarabce shi da girmansa, amma sai ya gaida ma Allah ta'ala ruwa. Sannan kuma a ciki malamai suka ce akwai muhimmancin mutum yayin da yake wa'azi to ya riƙa kawo kisoshi wanda a ciki sa akwai izina masu kyan da ciki, saboda haka kawo labarai nan magana ne shi da ya kawo labarin ya tabbata shi ya faru, amma ko da fiction ne mutum na iya kawo wasu da samu labarai ba za a ce mutum yana ƙarya ba, a ƙarya ke da ba san din me dole ke kace magana jari ko ruwan bagada, a ya riga da cewa wannan labarin ƙirƙiren labari ne to ba zai ce ai bai ƙarshen banza sai Allah ya kama su ba, a ai ma dan ƙarin da suka yi sun yi da zan su kawo maka wa'azi dan kai maka mutum wasu wa'azuka da ke ci wannan abubuwa ba sun yi da kuma duk wanda ke karkawa da ba su ya san cewa ƙirƙiren labari ne, ba wai wani suna ga maka wani abu ne ya faru a wani waje wanda suke maka ƙarya saboda shi ba. To malamin suka ce a wanda za a iya ɗaukowa wajen cewa na mutum zai iya kawo har ƙirƙiren labari ba za a kawo izini da shi wanda ba ƙirƙiren labari ya kawo ba, amma shi a babinsa kenan shi yake manzon Allah ne kuma na ba shi gaibiya, ba ka mu ba muna iya kawo labari wanda zai daidai da maƙami a saboda mutane su dawo hayyacinsu su dawo su bar kuma Allah ta'ala godiya. Wannan shi ne ƙarshen wannan babi, a yi haƙuri kuma ba da tsawon lokaci ba za mu shiga babu gaba ba, na dai ma haƙura ne dole da takura kai na wannan karatu kun ga yadda nake tafa ma saboda wata sati ba a yi ba kar ya zama karatun ya zama an bar shi bayan mun huta kuma sosai a wata sati tukan baya. Abu da muka sai dai Allah ba mu lada, abu da muka sai Allah ya himma lokaci ya yi ko to wa sha Allah. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba ba masha Allah.